ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangar da ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin musulunku jama'a kiran mu nake bisa da.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. Makonni uku da suka gabata mun kawo muku hirarrakin da muka yi ne da Malam Hamisu Hamisu Haruna, malibin koyar da Turanci a Jami'ar Alƙalam dake jihar Katsina a lokacin wata ziyara da ya kai Amurka. A yau za mu kawo ƙarshen wannan hira da abokin aiki na Sarfilu Hashim ne da shi a lokacin wancan ziyara ta ƙasar Amurka. Ga dai yadda hirar ta ƙarasa tare da Malam Hamisu.
Saboda wani lokacin za ka ga cewa ɗalibi yana tsoron malami, saboda ana cewa wannan malamin a yanzu za ka faɗi ajinsa. To kafin ma ka shiga ana cewa in ka shiga za ka faɗi ajinsa. Da su an tsorata ka tun ma kafin ka je ga shiga wannan ɗaki na koyon karatun.
Wannan kaga kana magana ne akan abin da ya shafi high institutions, ma'ana universities and colleges of education, wanda shi ma wannan babban al'amari ne da ya kamata mu malamai ko in ce mu ɗalibai mu canja tsarin yanayin koyarwar mu. Kada ka nuna ɗalibi cewa ba zai iya abba, ko kada ka nuna ɗalibi cewa ai course ina yana da wahala. Duk lokacin da ka nuna ɗalibi cewa course yana da wahala, so daga nan ka riga ka gama killing moral ɗinsa, ba wani abu da zai iya.
Saboda kawai
ya riga ya gama sanin cewa faduwa zai yi. Akwai abin da malaman ya abin nan malaman koyarwa suke cewa learning start from simple to complex, from none to unknown.
Wato daga babu komai zuwa a samu wani
abu, sannan kuma daga abu mai sauki zuwa abu mai wahala. So duk lokacin da ka nuna ɗalibi cewa ai wannan course din course ne mai sauki, kuma ni din da kuka gani na zo ne don mu koya tare, ɗalibi zai ji cewa eh tabbas shi ma yana cikin abu. Akwai abin da muke kira da suna inclusiveness, ma'ana ya zamanto ka shigo da kowa cikin abin.
To yanzu kamar almisali da Amurka ta kawo kunan ta zakulo ku daga Afirka da sassan sauran duniya zuwa nan domin horar da ku ko ƙara juna sani game da yadda za ku koyar, me za ka ɗauka yanzu idan ka koma gida? Ta wani hanya kake ganin zai yi tasiri idan ka koma gida, abinda ka koya anan ko ka gani anan za ka iya taimakawa, duk da yake kai ɗaya ne ya kuma yi tasiri sosai a Najeriya?
To alhamdulillahi na ji daɗin wannan tambaya, domin kusan shi ne maƙasudin duk koyo. Idan ka koya abu yana da buƙatar ka koyar da shi. So hanya ta farko da muka bi ko da nake so in gabatar shine yanzu a project din da muke, muna son mu samar da wata manhaja wacce ake kira da suna massive open online course. Kamar yadda aka koyar da mu, wata manhaja ce wacce mutane duk yawan su za su iya shiganta, manhajar
ta waya ce kenan, manhajar
ta waya ce
da ake download,
yawa da ake download. So saboda haka muna so mai amfani da wannan dama, kuma ba abu ne da yake cin data ba ko abu da yake daukan kuɗi ko sai ka registration. It's open kamar yadda muka daba, it's massive because it accommodates mutane da yawa, sannan kuma abu ne wanda yake a buɗe. So wannan ɗaya daga cikin hanya ce da za mu amfani ta wajen wayar da kan su kansu malaman Turancin akan hanyoyin da ya kamata su bi wajen koyar da Turanci yadda ya kamata. Na farko kenan. Abu na biyu, muna da kudirin ko ina da kudirin gabatar da abin da ya shafi workshop, wanda wancan kaga zai hada da ko ina a faɗin Najeriya. Amma idan kai magana workshop wani bangare ne na bangaren Najeriya kai. Yawa. So kaga dukkanin wannan yana daga cikin amfanin internet. Idan yanzu idan na ce workshop kaɗai zan yi, iya mutanen watakila iya mutanen Kano kaɗai zan iya amfanarwa, ko iya mutanen Katsina kaɗai za su iya amfana, ko kuma iya su ma a jihar iya mutanen da suka zo su kaɗai za su iya amfana. Amma lokacin da ka buɗe abin ka mai da shi open, ka samar da wata manhaja waɗanda mutane za su shigo, to zai zamanto kowa zai amfana. Sannan a wannan project ɗin ba wai iya Najeriya ne kaɗai za su yi ba, domin group ne aka yi grouping ɗin mu, sannan a group ɗin mu bakwai ne. A cikin mu bakwai ɗin nan akwai wanda yake daga Tanzania, akwai wacce take daga Venezuela, daga ƙasashe daban-daban, daga Europe, daga Asia. So kaga wannan interaction, yawa. Sannan wannan interaction ɗin da za a samu tunda a cikin group ɗin akwai abin da ake da suna discussion group. Wannan interaction ɗin da za su samu malamai, da za su samu especially mu daga bangaren Africa, daga bangaren Nigeria, muna da lack of exposure. Malaman ba su da exposure na gabatar da kansu yadda ya kamata. Su tattauna, su gabatar da abin da suke da shi a context ɗin su, ma'ana a yanayin su, su ma kuma su gaya musu abin da yake da su a wancan context ɗin nasu. Ta nan ya zamanto an haɗa kai, kuma an ƙara samun bunƙasa ne experience wanda insha Allah ta'ala dama shi al'amari ne idan ka koyi da malami to kuma ka koyi da al'umma ne domin shi wannan malamin shi zai koma ya koyi da dalibai shi zai ga canji a yanayin tsarin koyarwarsa sannan lokacin da malami ya samu canji a yanayin tsarin koyarwarsa dalibi zai ga canji a yanayin yadda yake koya sannan su kansu iyaye za a rage musu badin ma'ana za a rage musu nauyi nauyi in the sense that idan da suna tafama da dalibi sai sun matsa masa yayin karatu yanzu da kansa dalibi idan ya koma gida yaron sai yayin karatu saboda me ya ga canji a yanayin malami ya ga canji a yanayin koyarwarsa to shi ma zai ce wa yana son ya ga cewa tabbas shine yazo na daya gana ta ta karshe da zan yi shine ina godiya ga jami'ata wato Alƙalam University Katsina dangane da gudunmuwar da suke bani domin wannan al'amari ne wanda wasu ba su iya karɓar sa amma duk lokacin nazo musu da irin waɗannan abubuwan suna bani gudunmuwa sosai wajen ƙarfafa min gwiwa sannan da bani support ta bangarori daban-daban
baya
yau goyen baya ta bangarori daban-daban domin shine yake bani iko har nake gabatar da abubuwan da nake so in gabatar sannan babba mafi muhimmanci shine ina gabatar da godiyata ga embassy na America wanda yake a Abuja
ofishin
jakadancin Amurka da Fatima Umar wanda su ita ce tai ta kokari wajen shigar da ni waɗannan abubuwa da suka shafi tsarin canje koyarwa sannan kuma da ita kanta kungiya America baki daya muna godiya muna fatan Allah ya saka da alkhairi kuma muna fatan za a ci gaba da ilmantar da al'umma kamar yadda aka saba domin al'umma ta fita daga cikin duhu na jahilci zuwa haske na ilimi
masha Allah mun gode
nini da godiya
bazararo anan da kuma hirar da muka yi da malam Hamisu malamin turanci a jami'ar Alƙalam dake jihar Katsina ta kawo karshe sai ba ku da gaba inda za ku ji mu da wani sabon shirin a madadin Sarilu Hashim Gumar da kuma bakon namu malam Hamisu Haruna da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Jude Lagos Transcription babu ne shirin ke cewa ta lafiya sai wani mako
dan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa.